أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكان غوديا تبتة على الله سبحانه وتعالى wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata. Insha Allah, maudu'in da zamu bayani a kansa ya shahi nasiha da kuma son alkhairi. Bayan mun yi bayani dangane da abin da ya shafi hasada, hakikanin hasada, hadarin hasada, hasada a mahanga na Alkur'ani mai girma, da kuma hadisan ma'sumai alaihimus salam, da maratibin hasada, da abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya hasada, mun zo mun yi bayani kan maganin hasada, hanyoyin da mutum zai bi ya gaya maganin hasada. Mu ambace hanyoyi guda biyu wanda muka ce hanya na farko shine hanya na ilimi, hanya na biyu kuma shine hanya na aiki. Daga cikin wannan hanya na aiki din akwai mawdu'in da zamu yi bayani a kansa a yau, wanda muka kira shi da suna nasiha da kuma son alkhairi. Ina cewa nan wurin an-nuqtatul muqabila lil hasad hiya an-nusha wa hubbul khair lil akharin. Mun ce dama dukkanin sifofi sa'an sun kasance sifofi ne na dabi'u masu kyawo, ko kuma sifofi na dabi'u wanda ba su da kyawo. Suna da sifofi wanda suke kishiyantan su. Idan zaka samu sifa na hasada alal misali, sifa ne mumuna, yana da sifa da yake kishiyantan shi wanda yake shine so da kuma fatan alkhairi ga sauran mutane, ko kuma ka kira shi gibta, tai zamanto baka fatan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi ma mutane ta gushi, kana son musu wannan ni'ima din a lokaci guda, kuma kana son ma kanka wannan. Amma nan wurin mawdu'in da muke magana a kansa shine nasiha da kuma son alkhairi makowa. Wannan zai kasance kenan sifan da yake kishiyantan hasada. Kenan a maimakon kai hasadan mutane, yana buƙatan kai musu nasiha, yana buƙatan ka so su, yana buƙatan ka so musu alkhairi. Saboda haka kenan yana da muhimmanci ya zamanto mutum ya san wannan, kuma ya lissafa shi a cikin abubuwan da za su ishe masa maganin hasada, su kasance shamaki tsakanin shi da mummunan sifa ta hasada. Kenan bi ma'ana annal insan laysa faqat la yuhibbu zawala an-ni'ma min al-akhar bal yatlubu baqa'aha wa ziyadataha alayhi wa ala jami'i an-nas al-akhyar was-salihin. Kenan ba ya kasance ba mutum yana fatan ni'ima ta gushe ga wanda yake hasadan shi, ko ni'ima ta gushe ga wani shi wanda ba shi ba. A'a, yana fatan wannan ni'ima din ta tabbata ga shi wanda Allah ta'ala ya yi ma wannan ni'ima din. Yana fatan wannan ni'ima din ta karu ga wanda Allah subhanahu wataala ya yi ma wannan ni'ima din. Haka nan yana fatan dukkanin mutane ya kasance sun samu wannan ni'ima din. Mutane wanda suke managarta, mutanen da suke salihai. Kenan wannan yana da matukar muhimmanci. Idan mutum ya yi kokarin samar da irin wannan sifa din a cikin zuciyar shi, to ya huta da hasada, ba shi ba hasada, kuma ya hutar da kanshi, zai samu raha a cikin zuciyar shi, zai samu raha a cikin ruhinsa, zai samu natsuwa a cikin rayuwarsa, zai ga rayuwa da haskanta zai ganta hakikanin ta yanda take sabanin lokacin da yake rayuwa a cikin hali na hasada wanda zai kasance zuciyar shi gaba daya mamayu da duhu ta yanda baya ganin abubuwa akan hakikanin su rayuwa ta masa kunci duniya ta masa kunci a ƙarshe kuma ya rasa duniyarsa da lahiransa wala azbilla kina wannan shine abin da ya kamata ya kasance mutun ya fahimta ko da yaushe ya kasance mutun yana jayuwa ya zuwa ga kyawun dabi'u ya kasance yana son alkhairi ma kowa yana fatan alkhairi ma kowa yana fatan tabbatan ni'ima da kuma karuwanta ga kowa kada ya kasance yana da sifa ta baɗin ciki da keta da hasada da hikidi dangane da mutane da kiyya da mutane او بتعبير اخر انما يحبه لنفسه ويطلبه لذاته من السعاده والخير المعنوي والمادي يريده ويحبه للاخرين ده وني تعبيري معنى النصيحه ده كما صن الخير مكوا شيني كسانشي ابينده متين يكي صن شي مكانش دو ابينده كيكي سو كسامو كما كانا صن شي saboda kana ganin abu ne mai kyau gare ka kana neman shi mazatinka daga cikin abubuwan da suke ba mutum sa'ada sawan ya kasance abu ne ma'anawi ko kuma abu ne maddi wato yana da alaka da lahiranka ko kuma yana da alaka da duniyanka madaman kana ganin shi alkhairi kuma kana son shi makanka to hakanan da wannan mustawa din ana son ya kasance kana son ma wasunka waɗannan abubuwa din kina alkhairin da kake so ma kanka ka so ma wasunka musamman mu'minai saboda haka duk lokacin da ya kasance mutun yana dauke da wannan sifa din mutun yana dauke da wannan dabi'a din to ya huta ya samu raha domin zai samu cikakken imani irin imanin da ake fata kuma irin imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake bukata yazo cikin sashen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba za yi imani ba sai ya soma dan uwansa mumini abinda yake so makansa kenan ka soma dan uwanka alkhairi irin wanda kake soma kanka lazim ne domin wannan shine zai tabbatar da cewa kai mumini ne shine zai tabbatar da imaninka shine zai gwada cewa ka ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala ka ba da gaskiya da manzonsa da sakon da ya aika manzo da shi ka ba da gaskiya da ranan karshe kinin wahazi sifa wal hala an nafsiya tu'addu min al fada'il al akhlaqiyya wannan sifa din wannan hala ta zuciya ma'ana son yin nasiha ga bayan Allah subhanahu wataala son su da so musu alkhairi ana lissafa shi hakikatan a cikin manyan manyan kyawun dabi'u kyawun dabi'u wanda suke da matukan muhimmanci a mahangana addinin musulunci suke da matukan muhimmanci a wurin Allah subhanahu wataala saboda suna tattare da manyan manyan sakamako wanda mutum zai samu tun nan duniya kamar ya koma lahira saboda kina yana da muhimmanci kasance mutum yayi kokarin samar da kyawun dabi'u a cikin zuciyar shi a cikin maganganunsa a cikin ayyukansa a koda yaushe domin ya zamanto ya samu tsira duniya da lahira sannan in zamu duba mu gani zamu ga cewa ayoyin alkur'ani masu girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sun yi bayani kan wannan al'amarin wato yi ma mutane nasiha da kuma so musu alkhairi me ma'anan nasiha me ma'anan mutun ya so mutane kuma ya so musu alkhairi shi al'amarin nasiha yana da muhimmanci sosan gaske saboda me saban meye ma'anan shi sa'ayi ne domin ganin cewa ka gyara mutane wato mutane suna sun gafala dangane da wani aiki wanda yake da kyawu sai kai musu nasiha ka ja hankalin su su jayi zuwa gare shi mutane sun gafala sun je sun afkar da kansu cikin wani aiki wanda yake hadari sai kai musu nasiha su nisance shi dan kar su halaka saboda haka kenan shi wanda yake yin nasiha yana sa'ayi ne yana son alkhairi yana sa'ayi ne domin gyara ayyukan wasu mutane wannan kuma yana yin shi ne da ikhlasi kuma yana yin shi ne da gaskiya kuma yana yin shi ne da jiddiya domin yana son mutanen da yake ma nasiha yana son musu alkhairi shi yasa yana da wahala ya kasance ka samu mutumin da zai maka nasiha alhali bai son ka ko a wuri ne kake rayuwa kaga ba wanda yake maka nasiha alhali abubuwan da kake kai kankanka baka yarda da su ba kai kankanka ka san cewa annabawan abubuwan suna da matsala amma ba wanda yake maka nasiha akan shi to lalle sai ka aza alaman tambaya anya ko akwai masoyinka cikin mutane memma kuma ya kasance an maka nasiha ana ƙara kudaita ka ne ka ci gaba da abin da kake duk da cewa kuma an san mummunan hanya ne wannan matsala ne kinan lazim ne ya kasance mutun yayi kokarin ganin cewa ya samu kansa a cikin masu yin nasiha ga mutane masu son ma mutane alkhairi shi kankan shi ya kasance ma abucin alkhairi ma abucin nasiha sannan ya suma mutane hakanan musamman mu'minai daga cikin su shi yasa zamu ga cewa innal anbiya alaihi musallam kanu nasihina mushfiqina ala aqwamihim wato su annabawa sun kasance mutane ne masu nasiha masu tausayi masu matukan tausayi ga ainihin wato al'ummar su wa kanu yuhibbuna alkhaira lahum sun kasance suna so musu alkhairi suna musu fatan alkhairi suna hango musu alkhairin da su ba su hango ma kansu saboda haka suna fatan ya kasance sun cimma wannan alkhairi din sun samu wannan tsira din wa hazil hala tu'tabar min sifatihim albariza wannan halin wato yin nasiha da son alkhairi ma wasu ya kasance ana itibarin shi sifa mai matukan muhimmanci kuma sifa wanda yake mafi bayyana ga su annabawan Allah subhanahu wataala alaihi wassalam kamar yanda alqur'ani yake cewa akan halshin annabi nuh ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam yana cewa ma mutanansa uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lam min allahi ma la ta'lamun yana cewa ina isar da sakon ubangijin ku zuwa gare ku sannan ina muku nasiha ina fatan alkhairi gare ku ina son ku da alkhairi domin me na san abin da ba ku sani ba daga Allah subhanahu wataala na san abin da yake jiran ku na aljanna na san a halin in kun bi Allah subhanahu wataala kenan na san abin da yake bin yake jiran ku na wuta idan kun sa'a ma Allah subhanahu wataala saboda haka ina muku fatan alkhairi ina son ku da alkhairi ina son in ga cewa kun samu raha cikin duniyan ku da lahirin ku wannan sifa ne na annabawan Allah subhanahu wataala daga cikin annaba ulul azm kidan wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin wannan sifa din amma an gane alqur'ani mai girma kenan zamu iya ganin kenan bayan fahuna nara annahu ba'da mas'alati iblagir risala tatahaddas al-ayatul karima an an-nusakh wa hubb al-khair lil-umma wa hiya an-nuqta al-muqabila lil-hasad wal-bukhl wal-khiyana kenan bayan aya din ta yi magana dangane da mas'alan iblagin saqo watan isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala tazo ta yi magana dangane da nasiha da kuma son alkhairi ga al'umma kenan ita ce sifa da muke ganin kuma nukta wadda take tana kishiyantan hasada haka nan tana kishiyantan ruwa tana kishiyantan khiyana kenan mutun da yake son mutane kuma yake son alkhairi musu baya ruwa mutun da yake son mutane kuma yake son musu alkhairi baya musu hayanci mutun da yake son mutane yana musu fatan alkhairi baya hasadansu kenan wannan sifa din ita take kalubalantan waɗannan sifofi guda uku kuma ita take kishiyantan su tunda sun kasance miyagun sifofi ne wato hasada da ruwa da kha'inci abin nisanta kenan abin da ya kamata mutum ya zamanto ya lizimta shine ya lizimce son mutane da so musu alkhairi da kuma yi musu nasiha a koda yaushe hakanan muna da irin wannan ma'ana din wanda yake a dan bambanta kadan daga annabin Allah annabi Hud ala nabina wa alihi wa alayhi salam inda shi ma yake cewa uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin ina isar muku da sakon ubangijinku ina isar muku da sakon ubangijina to sakon da Allah subhanahu wataala ya bani isar da shi zuwa gare ku ina isar da shi zuwa gare ku ne ina gaya muku abin da Allah ta'ala yake bukata da ku ne wa ana lakum nasihun amin kuma lalle ni mutun ne mai nasiha ya zuwa gare ku kuma amintacce ba mai ha'inci ba ina son muku alkhairi ina son ku da alkhairi ina muku fatan alkhairi wannan nasiha da nake muku saboda ina son ku ina son ku tsira ina son duniyan ku da lahiran ku yake kyau wannan ke nuna mana a mahangan alqur'ani mai girma al'amarin nasiha da kuma son alkhairi ma mutane yana da matukar muhimmanci kuma aiki ne na annabawan Allah subhanahu wataala kuma sifa ne na annabawan Allah subhanahu wataala wanda ya dace ya kasance mutum yayi kokarin ganin cewa daga mawkin koyi da annabawan Allah subhanahu wataala shi ma ya samar da wannan sifa din a cikin sa a maimakon hasada da ruwa da hiyana wannan kin da fatan Allah subhanahu wataala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin